أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلهي، لو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا. فتمم الله ما به بدأتنا، ولا تصلبنا ما به أكرمتنا. إلهنا، عرفتنا بربوبيتك وغرقتنا في بحار نعمتك، ودعوتنا إلى دار قدسك، ونعمتنا بذكرك وأنسك. إلهنا، إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت، وبحار الغفلة على قلوبنا قد قمت. فالعجز شامل، والحسر حاصل، والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم. إلهنا، ما عصيناك جهلا بإيقابك، ولا تعرضنا لعذابك، ولا استخفافا لنظرك، ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شكوتنا، وغرنا سترك علينا، وأطعمنا في عفوك برك بنا. فالآن من عذابك من يستنقذنا، وبحبل من نعتصم إن أنت قطعت حبلا حبلك عنا، وأخجلتنا من الوقوف غدا بين يديك، وافضحيتنا إذا عرضت أعمالنا القبيح عليك. اللهم اغفر ما عملنا، ولا تهتك ما سترنا. إلهنا، إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا ربا يغفر ولا يبالي. إلهنا، أنت أعلم بالحال والشكوى، وأنت قادر على كشف البلوى. اللهم، يا من سترت الزلات وعفوت السيئات، أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك. إلهنا، أتحرق بالنار وجها كان لك مصليا، ولسانا كان لك ذاكرا، أو داعيا لا بالذي دلنا عليك، ورغبنا فيما لديك، وأمرنا بالخضوع بين يديك، وهو محمد خاتم أنبيائك وسيد أصفيائك، فإن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك، كما أن منزلته أشرف منازل خلقك. وصل وسلم يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين، وارحم عبادا جرهم طول إمهالك، وأطمعهم كثرة أفضالك، وظلوا لعزك وجلالك، ووحدوا أكفهم لطلب نوالك، ولولا هدايتك لم يصلوا إلى ذلك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. damuwa tana cikin cututtuka da kan sami dan adam a wannan duniya. A bisa karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wato damuwa cuta ce, bal min aswa'il amrad, tana ma cikin mafiya munin cututtuka. Saboda haka in ka duba hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, addu'o'i da yake yi a rayuwarsa, cikin addu'o'i waɗanda Annabi ya fi riƙewa akwai roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga haɗari na damuwa, saboda wata cuta ce mai girman gaske. Malamai suka ce damuwa takan sa mutum ya tsufa tun shekarun tsufa ba su zo ba. Ka ga mutum ya yi furfura da ƙuruciya. Don haka malamai suke cewa innal hayata qasiratun fala tuqassirha bil hammi, ita rayuwar mutum a wannan duniya gajera ce, to da zaran ka sa damuwa a gaba sai ta dada gajarta, inji Larabawa. Kuma gaskiya ne, rayuwar gajera ce. Fala tuqassirha bil hammi, to kada ka dada gajarta ta da damuwa. In mutum ya sa damuwa a gabansa, to rayuwar sai ta dada gajarta. Wannan ya yi daidai da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali cikin littafin Imam Tirmidhi mujallad na biyu shafi na 225 da littafin Imam al-Hakim mujallad na biyu shafi na 476, kamar littafin Imam Tabrani da Imam al-Baihaqi, hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ana zaune majalisarsa, Sayyidina Abubakar da ya dube shi, ya dube Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa, ya Rasulullah, asra'a ilayka shaybu, ya manzon Allah, furfura dai ta yi saurin bayyana gare ka, shekarunka ba su kai a ce ka yi furfura ba, amma kuma ga ta fito, me ya faru ne? Sayyidina Abubakar ya tambaye shi. Wata riwaya kuma yace, qad shibta ya Rasulullah, sai Annabi ya bashi amsa da cewa, shayyabatni Hud wa akhawatuha, suratu Hud da ke cikin Qur'ani da kuma ƴan uwanta, surori makamantanta su ne suka sa ni furfura. Kamar Annabi yana tabbatar masa kenan da cewa babu shakka furfuran ta yi saurin bayyana gare shi. Amma ga abin da ya gaggauta zuwan furfura gare shi, wannan abin shi ne damuwa game da maganar da Allah ya yi cikin suratu Hud da kuma wasu surori da suka yi kama da ita. Damuwar da ta same shi game da waɗannan maganganu ita ce ta sa ya yi furfura da wuri. To kamar ka duba Sahihul Jami'a, idan ka duba za ka samu akwai hadisai da yawa ingantattu da suka tabbatar mana waɗannan surori da suka sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi furfura da wuri. Da farko akwai suratul Waqi'a, idza waqa'atil waqi'a, akwai suratul Haqqa wadda Allah ke cewa al-haqqatu mal-haqqa, akwai suratul Mursalati والمرسلات عرفا, sana akwai suratul Naba'i wadda ita ce amma yatasaalun, da kuma suratul Takwir wadda sura ta fara da idza ash-shamsu kuwirat. Waɗannan surori guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunanin maganar da Allah ya yi a cikin su shi yasa furfura ta fito masa da wuri. To malamai suka duba abinda waɗannan surori suke magana a kai, sai suka samu abu ɗaya ne, duka suna magana ne game da tashin kiyama. Ka duba suratul Waqi'a, ya da farkon sura Allah maɗaukaki ya kasa mutane kashi uku, ko ya ce wa kuntum azwajan salasa fa ashabul mene maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun, ya ci gaba da bayani hali da mutane za su samu kansu a cikin ranar tashin kiyama. karkasa mutane da Allah ya kashe uku din nan wannan abu ya tada hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam domin mutum bai san a wani kashi zai samu kansa ba a ranar tashin kiyama ga kuma suratul haqqa da Allah ke cewa a ciki fa idza nufiqa fi suri nafkhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida yace fa yawma idhin waqa'atil waqi'ah kun ga waccan sura ta al-haqqa ita ke fassara menene ake nufi da al-waqi'ah fa yawma idhin waqa'atil waqi'ah Allah ya so mu bayanin yadda dan adam zai samu hali a ranar tashin kiyama a filin hisabi Allah ka samu tsira ga kuma suratul nabai ga suratul mursalati da kuma suratul takwir waɗanda surorin nan duka suna magana ne a game da tashin kiyama to sai kuma ita suratul hudu da annabi ya ce shayyabatni hudu wa akhawatuha tunanin magana da Allah ya cikin suratul hudu wannan tunani shi yasa na yi furfura da wuri wata aya ce a cikin suratul hudu ta sa annabi ya shiga damuwar mai tsanani wadda har ta sa ya yi furfura da wuri domin duk damuwar da ta sa mutum ya yi furfura ba karamar damuwa ba ce wannan ayan Allah rama ita ce fastaqim kama umirta
lan taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
الله ملوك يتي فاستقم كما أمرت يقيا النبي صلى الله عليه وسلم دوانا لميري قال النبي نشي كنسا يا كي محمد كتايا يندأك أمرتك kan yi magana da shugabanmu Allah yana umurtarsa ya tsaya kamar yanda ya umurce shi to mu kuma fa fastaqim kama umirta aka fara da annabi shi kansa ka tsaya kamar yanda aka umurce ka babu ƙari babu ragi wa man taba ma'aka wanda ya musulunta ya bika to shi ma ya tsaya kamar yanda aka umurce shi kada a yi ƙari kada a yi ragi innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa bi ma'ana mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wato yana kallon ka ya kai annabi Muhammad yana kallon kuma al'ummar ka duk abin da kuke aikatawa Allah yana ganin ku yace to idan kun tsaya yanda aka umurce ku ba ku yi ƙarin komai ba cikin karantarwa musulunci ba ku rage komai ba sai yace wala tarkanu ila allazina zalamu to kuma kar ku karkata ga azzalimai karku karkata ga azzalumai ta nan ne hukuncin alwala'u wal bara'u ya fito a cikin qur'ani Allah yana tabbatar mana idan muna da imanin gaskiya to ba za mu so wanda ya ki addinin sa ya kuma ki annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kada mu karkata ga waɗanda suka zalunta Allah ya ce in mun karkata gare su me zai faru fatamassakumun nar wuta za ta shafe ku zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai duk mutumin da ya zauna a makera to kar ya kuka da wani idan wuta ta same shi ko ya kuka da kansa wanda ya zauna kusa da mai tallan turare dole ya ji kamshi haka wanda ya zauna kuma inda ake jima dole ne ya ji warin fata don haka duk mutumin da ya karkata rayuwarsa ga azzalimi dole ne sai fitinar da ta samu wannan azzalimi ta same shi ma ahabba almar'u qauman illa hushira ma'ahum almar'u ma'a man ahabba ko Allah madaukaki yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kuma matukar kana son mutum to a ranar tashin kiyama za a tada ku matsayi guda saboda haka Allah madaukaki yace wa annabi ya tsaya yadda aka umurce shi musulmai su ma su tsaya yadda aka umurce su kuma kar su karkata ga azzalumai in sun yi haka wuta za ta same su bi ma'ana aikin su ba zai amfane su ba to wannan magana da Allah ya yi wa annabi magana sai ta yi masa nauyi don haka malamai suke cewa bid'a tana da hadari mai yawan gaske ka tsaya yanda aka umurce ka shine kada ka ƙara komai kada kuma ka rage komai ba a wa Allah gwaninta ko gwaninta ɗaya ce ka bi yadda ya ce a yi idan ka yi ƙari ko ka yi rage sai Allah ya bar maka abinka من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ko duk wanda ya kago wani abu cikin musulunci wanda da can babu shi Allah sai ya bar masa abin sa ba ka yin gwaninta ga Allah gwanintar ka guda ka bi umurnin sa yadda yake ayi fastaqim kama umirta wannan umurni ne ga annabi Muhammad duk malaman tafsirin duniya tun farkon zamani har yau ban ga wanda yace lamirin nan yana kuma kan wani daban in ba annabi Muhammad ba. To Allah ya fara da manzon Allah yace kai Muhammad ka tsaya yanda aka umurce ka. To bare mu shi kansa an ce kada yayi dadi kada yayi ragi yace to wa man taba ma'aka wannan magana sai ta yi wa annabi nauyi ka tsaya sallah yadda aka ce ayi azumi yadda aka ce ayi zakka yadda aka ce ayi haji yadda aka ce ayi komai rayuwa baki daya yadda Allah ya zana wannan babban aiki ne. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa shin zai iya tsayi wannan yadda Allah ya umurce shi kuwa ko zai yi kari ko yayi ragi da addu'a da kokari tsayuwar daka har Allah madaukake taimaka ya gama da duniyan nan lafiya bai kara komai ba kuma bai rage komai ba amma fa ya cuto ya wahala domin ko sai da yayi furfura domin tsananin damuwar umurnin da Allah madaukake masa. Allah ka samu iya koyi da shi. Don haka malamai suka tabbatar da wannan akan cewa hujja ce mai girma cewa damuwa tana iya kisa tana iya sa mutum ya furfura da wuri sannan tana ma iya kisa bisa ga ayoyin Qur'ani misali kamar suratul kahfi da Allah ya ce fala'allaka bakhi'un nafsaka
ala afarihim illam yu'minu bihadhal hadithi asafa
fala'allaka bakhi'un nafsaka tayu ya kai Muhammad ka halaka ranka ala asarihim saboda ayyukan waɗannan kafirai kullum yu'minu bi hadha alhadith asafa saboda kawai ba su yi imani da wannan labari da muke bayarwa cikin Qur'ani ba asafan domin fushi domin bakin ciki har ka kai ga halaka ranka kun ga bakin ciki da damuwa suna iya halaka mutum kenan shi yasa Allah ya gaya wa annabi haka ya kwade shi ya rage damuwa game da kafirai ya rage damuwa don in bai rage ba to damuwar za ta iya kai shi ga halaka kamar misali cikin suratul shu'ara farkon ma suran ka dauko yace
tasim tilka ayatu kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin in nasha' nunazzil 'alayhim minas sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha khati'in.
Allah yake tasim mim tilka ayatu kitabil mubin farkon suran ya fara magana da annabi nan ma yace masa la'allaka bakhi'un nafsaka tayu faka halaka ranka ya kai Muhammad me zai sa ka halaka ranka Allah ya kunu mu'mini saboda shi annabi damuwa ɗaya ce ta same shi a duniya damuwar ta addini fakat rashin cefane bai sa ya shiga damuwa ko wani rauni da ya same shi bai sa ya shiga damuwa abin da ke sa annabi cikin damuwa shine tunanin musulunci kadai rayuwarsa musulunci kamar da Allah yake cewa qul inna salati ko sallata da sauransu har yake wahayati wa hayati inna salati
qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin
qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da ibadata ta haji da yankana rayuwata da mutuwa duk ga Allah suke. Saboda haka damuwar da ta sami annabi akan addini ne kawai sai to la'allaka bakhi'un nafsaka tayu ka halaka ranka ya kai Muhammad saboda damuwa Allah ya kunu mu'minina damuwar ko saboda kawai mutanen nan sun ki musulunta kuna gari guda kabila guda kai musu wa'azi sun ki bi Allah ya ce inna sha'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayata inda mun so da zamu saukar da wata aya daga sama fazallat a'naquhum laha khabi'in wadda za ta tilasta su sai sun yi tawali'u ga karantarwa musulunci da Allah ya ga damu ya ga dama da duniyar nan babu kafiri da kowa musulmi ne haka Allah ya ga dama a samu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko wasu su tafi aljanna Allah ka samu ne wasu kuma su tafi wuta haka Allah ya ga dama don haka hakan zai tabbata
to wata ayar kuma cikin suratul fatir yake cewa afaman zuyina lahu su'u amalihi
fara'ahu hasana afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون
الله يكي أفمن زيين له سوء عمله شن وند مكك آواتر مصموغ أيك سفر آه حسن سينا غنينا دي كو دا أتك آواتر مصموغ أيك دون كاغني كما يدى حوصواتي فداني واتو مجي مباس جن وارن فاتحو وند كي تشكي وانا أبو بي سنن أيبون أبين بي جن wato karnin halin da ke ciki kafirai dabi'ar su din nan wato sha'awar ta suke yi misali kaga fada ake Afghanistan an ci galaba ta wasu sassa don haka har ana nuna musulmai na tafiya wajen wanzamai suna aske musu gemu ko suna aske gemu mata na cire hijabi na jefarwa an fito ana kalangu abinda sama shekara biyar da suka wuce an bari amma fa yanzu su abin alfahari ne a gun suna ganin yanzu sun samu yanci sun samu cikakken yanci kai musulmi da kake imani da karantar manzon Allah kana ganin suna cikin halaka su kuma suna sha'awar abin da suke aikatawa Allah ka tsare mu Allah ya ce to shi irin wannan mutum da aka kawata masa mugun aikin sa dan yanzu wani in kace masa giya ba ta da kyau gani yake kai wawa ne baka san dadin duniya ba ko kace zina ba kyau sai ganka wawa ko yana sha'awar wannan rayuwa ta kafirci saboda haka yana ganin rayuwa ce kyakkyawa Allah ya ce to shi wannan mutumin yana zama daidai da wanda kuma Allah ya nuna masa illar irin wancan rayuwan ba za su zama dai ba don koda siffa ce ta musulmin kwarai ka duba da musulmin banza ko kuma musulmi da kafiri zaka gane akwai bambanci Allah yace fa inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah yana batar da wanda yaso kuma yana shiryar da wanda yaso sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin to kada ranka faya halaka saboda damuwa akan waɗannan kafirai sun ki musulunta Allah yana batar da wanda yaso kuma Allah yake shiryar da wanda yaso kar kai ka cutar da rayuwarka saboda wani bai musulunta ba inna allaha alimu bima yasnauna Allah yana sanar da duk abin da kafirai suke aikatawa duniyar nan ba sai ka gaya mishi ba na'am in ka gaya ma Allah kana neman taimakon sa ne amma ba kana sanar da shi ne wani abin da bai sani ba Allah ya san halin da musulmi yake ciki kuma ya san halin da kafiri yake ciki waɗannan hujjoji ne da suke tabbatar muku babu ko shakka damuwa na'am okay. Haka malamai suka tabbatar bisa ga waɗannan ayoyin Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita damuwa tana cikin cututtuka babu ko shakka da suke illa ga dan adam fa abin da yasa na kawo wannan shifida saboda bayani da zan gabatar muku shekarar da ta wuce ko in ce daga azumin bara zuwa azumin bana na shiga damuwar da ban taba shiga ba wanda na tabbata da dama sun sani ko in ce kowa ma ya samu labarin irin halin da na shiga kafin kuma in yi bayani kashi na biyu dangane da ita wannan damuwa da ta same ni da farko dai mun yi rashi don ba zan ce na yi rashin wani dan uwa kuma malami na sunna wanda mutuwarsa ta jijjiga duk wani musulmi da ke wannan garin Jimaita Koyola shine Malam Usman principal Allah madaukaki ya ji kansa gil hakika mutuwar wannan malami Allah tsaye ya san yadda na ji a cikin zuciyata domin tsananin kaunar da nake masa kauna kuma saboda addinin Allah malami ne na sunna zahiri wanda ni na tabbata har ga Allah bana masa shakkan aqida abinda ko yasa ko ya karfafa zafi da naji a cikin raina lokacin da aka bani labari cewa Malam Usman Allah ya masa rasuwa shine yadda muka rabu da shi bara tafsirin bara shi ya kawo kudi ya bani na sallama da malamin na biyu da zan tafi ya bi ni a mota muka tafi mai sunan garin nan can bakin ruwa din nan numan a numan ya sauka lokacin da ya sauka da zamu rabu kuka yake tai da hawaye ban san me dalilin kukansa ba shi ko bai gaya min ba ban tambaya ba bai gaya min ba sai bayan na tafi da wasu watanni mallan ya bugo waya yana gaya min cewa Allah ya masa rasuwa to gaskiya mutuwar malami asara ce babba a duniya malamai suna faɗa kuma musamman Abdullahi bin Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara ayar qur'ani da cewa mutuwar malami na ƙasa ce ga duniya muna fata Allah madaukakin sarki ya ji kansa to sai ga fadan addini da aka yi a jos wanda aka yi ranar 9 ga watan 9 don an fara fadan ranar juma'a a ranar litinin fadan ya isa garinmu wanda a wannan fadan aka kashe min mahaifi da kanni na biyu da abokai cikin su akwai malamai da na'ibin limamin garin wanda na'ibin limamin nan malam Musa tayi wasu sun tuna shi don mun taho tare muka zo ta ajiyar malam Usman nan garin lokacin da muka hadu a masallaci can Dubeli na dan gabatar da nasiha muna tare da shi yana zaune yana nan wani mai kasumba kuma sama da shekara 10 shi yake tafsiri a wannan garin shine na'ibi babban malami ne shi ma a wannan fada aka kashe shi akwai malamai a garin waɗanda sun mutu sama da mutum 5 kuma duk waɗannan malaman wallahi billahi babu mutumin da bai bude ma Qur'ani daga farko har ƙarshe ya karanta da ladanai dukkanin masallacin namu an kashe wanda ɗaya daga cikin ladanan nan akwai gari guda da ya rike yana da ɗalibai mata sama da 500 shi ma malami ne mai karantarwa kuma mai tafsiri suka kone gidajenmu da dukiyoyinmu suka rusa masallacinmu wanda masallacinmu yana ɗaukan mutum kusan 1000 sun rushe shi Allah ɗaya san kuɗin da muka kashe a wannan masallacin abu ɗaya ne kaɗai bai kone ba a masallacin shine kanta da muka sa littafai muke ajiyewa ɗalibai na karatu a ciki nan ma kanta ta kone illa ɗan gefen da aka aje Qur'ani nan ne kaɗai bai kone ba amma wallahi hatta cikin masallacin za ka ga inda aka yanka mutane kaman waje 5 in ka je har yanzu in ban san yanzu ba amma barowana na tabbata in ka tafi insha Allah za ka samu kofar masallacin ga takalma an shiga ba a fita ba wato aka yi musu kofar rago da ha'inci da yaudara kuma dai Allah madaukaki ya hukunta za su yi shahada mutum 57 cikin wannan gari aka kashe kuma cikin mutum 57 din nan mutum 6 ne kawai dattawa sauran 51 duk matasa ne kuma dukkansu wallahi masu kishin sunna ina tabbatar maka kuma ina ƙara maimaitawa jihar Filato zai yi wuya ka tafi ina faɗin wannan katar da sanin cewa ana ɗauka zai yaɗu duniya na tabbatar maka zai wuya ka je inda za ka ga ana raya sunnar manzon Allah inda za ka ga mutane na maraba da sunna ba babba ba yaro wallahi billahi da wuya ka samu irin haifan da zaran ka tashi ka ce ga sunnar manzon Allah to insha Allah in ba kai da gaske ba sai an fi ka rikonta a wannan guri suka yi irin wannan ta'adi duk da shike ba wannan garin ne kada ya kai wannan barnan ba dare za ka samu ƙauyuka wajen kaman guda 8 wanda babu su ba labarinsu an tafi an kashe kamar waran kaman su makaho da sauransu kuma cikin waɗanda aka yi ma waɗannan ta'adi ba ni ɗaya bane akwai Muhammad Tukur Adam ya gama Jami'atul Islamiyya ya gama makaranta a Madina shi ma wuri ɗaya muke wurin mu ba nisa tare muke da'awa da sauransu shi ma haka aka kashe babansa da ƙannansa 3 da babansa ko baban nashi yana cikin malamai da ke wa'azi tare muke wa'azi na unguwanni a wannan sashi din to akwai malam Sufyan wanda shi ma ya gama Jami'atul Islamiyya yana karantarwa a Kifi shi kuma yana dawowa ya taho Jos a daidai staff training wata makaranta na nan nan ɗalibai suka sa duwatsu suka tsare hanya mota suna tsayawa suka zuba mata fetur nan aka kona su ba abinda aka samu jikinsa baki ɗaya ya kone direba ne Allah ya nufa ya tsira shine bayan kwanaki da aka gama wannan fada ana tunanin ba a ji duriyar Malam Sufyanu ba babban malami ne da shi muke wa'azi akwai wa'azi da dama da muka tafi muka yi da shi direban ya taho gidan yace yana da masaniya game da Malam Sufyanu don babu shakka ya shiga motar sa daga Kefi zuwa Jos kuma a idon sa aka sa wa motar wuta shi ma da kyar Allah madaukaki dai da yake ya kaddara zai tsira shine kadai a motar wanda ya tsira ya tabbatar yana cikin wannan mota yana cikin wadanda suka mutu kaga kenan mun yi rashin mutane da dama mahaifina din nan ko ya samu kamar shekara 18 yake limanci a wannan garin bayan limanci ya samu matsayi wanda ya kai ga ko sarkin garin bai magana irin sa kowa na mutunta shi bare kuma yan uwana din nan dan kanne na biyu da aka kashe kamar babban wanda aka kashe shi ya fi ni jiki ya tsaya ya ta fada da su ya kashe wasu nan suka harbe shi a nan ya mutu kuma dukkan su da suka mutu kowanne ya bar mata da ciki bayan ga yaya da suka bari bayan sun kone mana gidaje littafai library da suka kone mina wallahi in ka tafi sai ka dauka kasuwan goro ne takaddu da yake kafiri ba shi da tunani tunani ma ba yi da shi irin na dan adam idan kana fada da mutum ne ya gama ka da littafinsa littafan bayan an yaga an kona aka ga dan in konawa za su insha Allah za su wuni su kwana suna aiki kasan littafi sai an dauko an farke a sa a kona sai suka yayyaga suka yayyaga suka zubar kasa suka debo ruwa suka jika dakin littafi da ruwa suna haduwa to da haka suka yi tabarna da ta'adi a wannan gare to na kawo muku wannan magana a farkon tafsiri don in gina akan wancan magana da ne ta baya cewa damuwa takan hallaka mutum to ni kuwa damuwar da ta same ni sai ya zama natsuwar da na samu tsakanin bara zuwa bana ta hi damuwar yawa don haka wallahi billahi ba ni da kidimewa ba ni da gigita game da wannan al'amari baki ɗayansa akwai dalilai da dama dalili na ɗaya da yasa ban gigita ba ban dimauce ba bai kuma dame ni ba na sani akwai zafi na rai wanda dole mutum zai ji zafi cikin zuciyarsa a ce mahaifinka wani ya sa wuka ya yanka shi ko kaninka ko dan uwanka wana yana nan yanzu Gombe abin da yasa kenan muka zo nan da daddare saboda na bi gunsa shine wanda ya bi mahaifin namu in sun kawo sara ya kare kuma shi ma sama da shekara 10 yana jinya ba shi ma da lafiya amma hito yana binsa in sun kawo sara ya tare sara a jikinsa wajen 10 babu saran da ba dinke ba nan suka sare shi fadi ya kife sun dauka ya mutu alhali bai mutu ba ya kwana su ne da asubahi ya farfado Allah da ya nufa zai tsira yana nan a Gombe wajen wani wanmu a gidansa yana jinya na bi gunsa shi yasa ban taho nan da wuri ba to da dama ire-iren su wanda in ka tafi ka ga irin wannan ta'adi da kai inda imani tare da kai kuma in ba mutum mai karfin hali bane sai fashe da kuka saboda takaici na irin ta'adin da suka yi wa musulmi wallahi amma duk da haka abin da suka yi mana wallahi bai kai wanda mu muka yi musu ba ka ji dalili na farko da yasa nake da natsuwa domin mu Allah madaukaki ya tabbatar mana musulmi baya asara baki daya rayuwarsa riba ce baki daya rayuwar musulmi riba ce ya samu riba ne ya rasa riba ce idan aka tashi kirga gawa da aka kashe mutum da aka kashe a Jos da kewaye in ka kasa kashi 10 wallahi ba su dau ko ba mu dau kashi daya cikin 10 wanda aka kashe musu ba mu duka gawayyaki da aka tara ba su fin 500 amma su ku waɗanda aka kashe musu sun fi mutum 6,000 su kansu ba su san adadin mutanensu da aka kashe ba wallahi billahi haƙiƙatan in ka tafi kukuri yanzu da dama suna nadamar matasansu majiya ƙarfi baki ɗaya babu su sun halaka amma ta sashin dukiya domin musulmi shi ke da dukiya Allah madaukakin sarki shi yake ba mu saboda wadatar zuciya sai Allah ya ba mu dukiyar ko ba ma raina sana'ar yi musulmi shine zaka ganshi ya dauki tire ya zuba goro yana yawo da kyar a wuni ya samu naira 100 amma kuma Allah sai samu wannan naira 100 albarka daga jikin wannan naira 100 zai ci abinci har ma ya sa ƴaƴansa a makaranta musulmi shike kokari ya dauki kyar akwati yana bi layi layi yana goge wa mutane takalmi dan ya samu abin da zai ci musulmi shike tafiya yana yanke faratun mutane saboda ya samu abin da zai ci za ka ga musulmi yana tallanta ba za ka ga musulmi shike tura wilbaro kafiri saboda kaunar yayi dukiya dare daya bai iya bin waɗannan hanyoyi saboda wahalar su to sai Allah ya hana shi dukiyar sai ya ba mu shi wancan mutumin da ya wadatu da halal domin duk mutumin da ya wadatu da halal to Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi duniya kuma zai wadatar da shi lahira to dukiyar mu nan ita ta tsole musu ido mun tabbata mun yi asarar dukiya fiye da su amma kuma su sun yi asarar rayuka fiye da mu to da asaran mu in ma za mu bi na zahiri da kuma tasu wacce ta fi yawa ina gaya muku wannan magana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan haka ne mu'mini bai so musulmi ba in dai mutum da imani a zuciyarsa to shi da dan uwansa musulmi a ko ina yake a duniya kamar gini yanda ka san gini yana da kago hudu in ka rusa gefe guda dole gefe ukun nan su fadi ko abinda duk ya samu musulmin gabas ya samu musulmin yamma abinda ya samu musulmin kudu ya samu musulmin arewa yana da kyau a mayar muku bayanin halin da muka shiga ciki a jos domin ku san halin da za ku zauna a cikin wannan guri sharadi ne ka'ida ce dole ne musulmi mu fito mu farka inda muna bacci Allah shi samu gani wato a duk inda muke idan aka ce ga wani al'amari ya shafi musulmi to don Allah mu sawa zukatan mu tunani na wannan abin mu ya sama ba shi wannan mutumin shi kadai ba inda aka ce ma musulmi ina ce yanzu fada ake Afghanistan da wa ake fadan nan da musulmi ne to don girman Allah ka sa a cikin zuciyarka da kai ake fada in ko baka yi haka ba to ko baka da imani zamanin sayyidina Umar yake cewa da za a ce akwai musulmi a gabacin duniya arna kuma suna yammacin duniya sai wani musulmi ya fada hannun arna da suke yammacin duniya suka kama shi suna gana masa azaba wannan musulmin sai ya daga muryarsa yayi ihu yace ya ku ƴan uwana ku kawo min agaji cikin ikon Allah sai Allah ya daga muryarsa musulmin gabas din nan gabaɗaya sai suka ji wannan sauti nashi yana neman taimakon su sayyidina Umar yace tunda dukkan su Allah ya ji yadda su muryar wannan musulmi da ake gallaza masa ake kuntata masa ake cutar da shi to idan ko busu kai masa dauki ba a wajen Allah shi kadai ne musulmi su kuwa kafirai ne amma fa inji sayyidina Umar a wajen Allah wannan mutum shi ne kadai musulmi su ko ba musulmi ba ne domin ba su cika sharadi na imani ba innamal mu'minuna ikhwatun inji Allah cikin qur'ani ne ko masu imani ƴan uwa ne hadisin annabi kuma ya fassara mana da cewa al mu'min lil mu'min kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'da mu'mini ga mu'mini kamar gini ne a haɗe suke zamanin Umar bin Abdulaziz sarkin Rum musulmai sun yi yaƙi da su Rumawa Allah ya ba wa musulman wato kafirai Rumawa nasara akan musulmai suka kama musulmai suka dinga gallaza musu uquba har ma ya kai ga suna huda idanun musulmai su dau misalla suna huda idanun su labari ya iso gurin Umar bin Abdulaziz a Damascus lokacin nan ne headquarters musulunci Umar bin Abdulaziz ya dauki takarda ya rubuta ya aika ma sarkin Rum yace masa naji labari ka huda idan musulmi daya daga cikin farsoyin da ka kama a wannan yaki da aka yi to ina tabbatar maka ko dai ka sake sauran musulman nan baki dai kuma ko dai ka biya diyar idanun musulmin nan guda da ka huda ko kuwa zan kira wasu irin mutane waɗanda taba ɗayan su kaman taba su ne baki daya cutar da ɗayan su kaman cutar da baki ɗayan su ne wallahi za su yi layi duk inda musulmi yake a duniyar nan zai taho da zarar na yi kira za mu yi layi daga birnin Damascus sai mun taho Constantinople baki ɗaya layin musulmi ne wallahi baka ganin ƙarshen mu da wasiƙar nan ta iso ga sarki Rum sai ya saki musulmi baki dai saboda ya san musulmin za su aikata domin ƙarfin imanin musulmin farko Allah shi samu koyi da su wannan tunanin cewa musulmi duk abin da ya rasa duniyan nan riba ce ya samu shi ya sa Allah madaukaki ya sa min natsuwa wanda in ka turanta a duniya babu bala'i da ya wuce wannan a ce an kashe mahaifinka an kashe kannanka an rusa gidanka akwai gini ma da nake yi na ji da ya kai yanzu na tare sun rusa ginin sun kwashe duwatsun ganima sun kwashe duwatsun da yashi sun ɗebe buhunan simintin to amma kuma akwai wani kafiri da muke makwabtaka da shi domin duk waɗanda muke makwabtaka da su ba wanda ba ni taimakawa ka san imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kana taimaka ma wanda yake musulmi kana taimaka ma wanda ma ba musulmi bane ko dan ka jawo ra'ayin sai shiga addinin musulunci akwai wanda yayi jinyar tuberculosis ni nake bashi kuɗi yana tafiya asibiti akwai wanda ya dade ya fi shekara biyu bashi da aiki ina taimaka masa to shi wannan shine wanda wai yayi kokari ya samo kaset guda uku cikin kaset sama da dubu wanda suka lalata ya aiko min ya samo certificate of birth na wasu yara na ya aiko min ya aiko kuma da wasiƙa yana kuka don Allah ba hannunmu a ciki kai hakuri ka yafe mana sauransu kaga su kansu ba sa cikin natsuwa kamar yadda Allah ya jarabta mu da hakuri su kuma Allah ya jarabta su da damuwa don suna cikin fargaba yau in ka tafi zaka samu sojoji ne da mobile police kan hanya ne da cikin ƙauyuka dazuka duka an warwatsa su sun ce su ba za su iya zama ba sai da soja duk ranar da soja ya bar wannan ƙasa su ma za su bar ƙasan saboda suna tsoron za mu kai musu ɗauki ni gidana mutum sama da 500 suka je wai an ce musu ni ne na kawo makamai sai kun ji an ce ana ba mu makamai mu kawo mu kuma ba mu da su eh gidana suka fara kai hari da shi Allah ya kaddara ban nan don na taho nan ran Laraba muka yi walima na ciyaman Alhamis na koma Juma'a za a daura auren kanwata ma na cewa babana ba za a daura da ni ba zan tafi wa azin kasa da za a yi lafai na kama hanya na tafi bayana aka yi wannan fadaran Juma'a ya tashi shi kuma kanina yana Abuja yana aiki ranan ya taho Abuja shi ya taho gida wanda aka kashi da cewa in ya taho zai biyo ni mu koma a mota kaga mu Allah ya jarabta mu da hakuri su kuma Allah ya sa musu bala'i su ma jarabawa na fargaba ba sa kwana cikin gidajensu suna gudu suna mutuwa bala'i ya saukar musu ko bai cin haka hatta ƙauyukan kajina ce maka sun kashe mana 57 ko to kar ka dauka shikenan su ba wanda aka yi musu an kashe cikin su mutum 175 mutum 175 aka kashe nasu wanda su sun kashe mana mutum 57 ne
inna qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kada kai zaton wadanda aka kashe su ta wajen ta hanyar Allah kar kai tsammani matattu ne in ana kiran mutane matattu to banda wanda ya mutu wa shahada shi bai mutu ba bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadlihi suna nan dare wajen Allah suna farin ciki da irin sakamakon da Allah ya ba su har ma waye tabshiruna bil ladina lam yahqu bihim suna mana albishir mu da muke da rai suna ce mana don Allah ku yi kokari ku ga cewa kun mutu ta wannan hanya saboda wato ni'imar da Allah madaukaki ya ba su Allah khawfun alaikum wala antum abin Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su ba bakin ciki duk mutumin da ya shahada to Allah zai dauki nauyin zuriyar da ya bari kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi kikkiawar makoma wadda ta fi makomar da ya baro a duniya hadisin littafin Bukhari hadisi na 2795 ta yi wannan hadisi ya karfafa imanin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin tamutu laha inda Allah khairun yasurruha babu wani mutum da zai mutu ya samu alheri da zai dadada masa rai a ran a kiyama. Sannan an tarja ila dunya wa anna laha dunya wa ma fiha illa shahidu lima yara min fadli shahadati. Babu mutumin da a lahira wato zai samu makoma wadda tafi makomar wanda yayi mutuwar shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu yasurruhu an yarji'a, zai so a ce ya dawo duniyan nan. Fa yuqtalu marratan ukhra, a sake yaki a kashe shi saboda ya samu dadin sakamako irin wanda ya samu da. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata riwaya ta Muslim, Annabi da kansa yake cewa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda rayuwa take hannunsa, lawadittu anni abzuwa fi sabilillahi, naso a ce na tafi yaki, fa uqtalu, sai a kashe ni a wannan yakin. Thumma abzuwa, Annabi ya ce sannan a dawo da ni duniya a bani rai in sake tafiya in yi yaki, fa uqtalu, a kashe ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma azwa, in sake dawowa in tafi yaki, fa uqtalu, a kashe ni. Sau uku manzon Allah yana faɗa yace na so a ce haka ya faru da ni a rayuwata, kuma sai da yace wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wadda rayuwata ke hannunsa, na so a ce rayuwata din nan nayi mutuwar shahada, kuma bayan nayi mutuwar shahada Allah ya sake bani rai, in sake mutuwar shahada ya sake bani rai, in sake mutuwar shahada. Wata riwaya manzon Allah sai da ya faɗi sau goma. Mutumin da duk ya mutu a shahada zai so a ce Allah ya dawo da shi duniyan nan sau goma, Allah yana bashi rai, kuma sau goma yana tafiya yaki, sau goma ana kashe shi saboda kyawun makoma da zai samu. Wata riwaya ta cikin littafin Imamu Ahmad, riwayar ingantacciya daga Anas bin Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bir rajuli min ahli aljanna yawmal qiyamati, za a zo da mutum daga cikin yan aljanna a ranar tashin kiyama. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, sai Allah madaukaki yace masa ya ibn adam kaifa wajadta manzilaka, ya kai dan adam ya ka samu masaukinka, yaya gidanka yake, wani irin masauki ka samu gidan aljanna. Sai shi wannan mutumin yace ya rabbi khayra manzilin, na samu masauki mai kyan gaske fiye da na duniya. Fa yaqulu, sai Allah madaukaki yace masa sal wa tamanna, to ka roki wani abu kuma kai fatar wani abu, inda za a baka dama kai roko, ko da za a baka dama kai fatar wani abu kai guri, me za kai gurin ka samu? Fa yaqulu, sai shi wannan mutumin yace ma as'alu wa atamanna illa an taruddani ila dunya fa uqtalu fi sabilika 10 marrati. Mutumin sai yace ya ubangiji, babu abinda zan roka, ba abinda zan yi guri, face in roke ka ya Ubangiji Allah, kuma in yi burin ka maida ni duniya, a kashe ni ta yaki, a dawo da ni duniya, a sake kashe ni sai an yi sau goma. Manzon Allah ya ce lima yara min fadli shahadati, saboda abinda yake gani na falalar mutuwar shahada. Don haka babu mutuwar da tafi shahada. Kuma ku lura, ko da kai ne aka ce ka rasa mahaifinka ta wannan hanya, to akwai tunanin da za ka yi. Na farko shi ne, shin mutuwa ta hanyar addini aibu ne ko kuwa alheri ne? Inda mutuwa ta hanyar addini aibu ce, da annabawa ba a kashe su ba. Me Allah ya gaya mana cikin Qur'ani, innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina, ko
innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
إن الذين يكفرون بآيات الله وأن سكي كافر كما آيوين الله سكي تأدي إرمانا yace wa yaqtuluna annabiyina, suna kashe annaba, ka gani suna kashe annaba, ashe akwai annabin da kashe shi akai, da kisa aibu ce, illa ce, abin bakin ciki ne da ba kashe annabin Allah ba. Don babu dan gata, babu maji dadin Allah irin annabin Allah. Allah ce waqtuluna annabiyina bighairi haqqin, suna kashe annabawa babu haƙƙi. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas, kuma suna kashe waɗanda ke umurni ayi adalci a duniya. Su waye? Mutanen kirki. Ashe kaga mutumin banza kullum sha'awar sai ga cewa ya kashe mutumin kirki. Annabi ne, malami ne, limami ne, mutumin kwarai, shi dai mutumin banza burin sai ya ga cewa ya kawo ƙarshen rayuwarsa. To sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim, waɗannan kai musu albishir, akwai azaba a kansu mai raɗaɗi. Ya ce ulaikal ladina habitat a'maluhum fi dunya wal akhira, waɗannan su ne waɗanda ayyukansu ke lalacewa duniya da lahira. Domin duk mutumin da ya sa musulmi gaba wajen kisa, wannan mutumin baya wanyewa lafiya nan duniya bare kuma lahira. Ka lura da kyau, duk ƙabilar da ta yi faɗa da musulmi, to za ka ga wannan ƙabila ta lalace. Ko a nan Najeriya, ba sai na kawo muku sunayen wasu ƙabilu ba, ko kanku kun sani, duk ƙabilar da aka ce ta yi faɗa da musulmi, to don Allah ka bi tarihi yaya ƙarshen wannan ƙabila ya kasance. Kuma baicin haka, za ka ga waɗannan mutanen bala'i na saukar musu da dama. Yanzu za ka ji ana ba da labari, wani sai ɗauka almarati, bayan faɗan nan da aka yi kafirai na nan sai mutuwa suke ta yi, wallahi haka kurum mutum sai mutu. Yanzu kamar misali a unguwanmu akwai mutane sama da 20 sun mutu ba gaira ba dalili. Ko mu ce akwai gaira akwai dalili? Don akwai, ko akwai gairin kuma akwai dalili. A bukur musamman wani hakimi sarkin wata unguwa da ake kira Gel ya tashi da gatansa abin nan da sauran mukarrabansa, suka dau mota musamman suka zo police station na bukur. Maganar nan babu shakka a kai, suka zo gurin DPO, kuma DPO musulmi ne. Suka zo gurinsa, yalla bai mun kawo ƙara ne. Ƙaran me? Mun kawo ƙaran Yasin. Yasin? Mun sun kawo ƙaran Yasin. Mun kawo ƙaran Yasin, menene Yasin? Wai musulmai suna ta karanta Yasin, mutanenmu na ta mutuwa ba dalili. Suna ta binne gawayyaki, wallahi kullum sai sun binne mutane. Har kawai sai da safe a tashi a ji mutum ya mutu. Allah ya ce ula'ika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhira, aikin su ya lalace duniya da lahira. Sai ya ce musu musulmai sun tura Yasin, suka ce eh. Sai ya ce ka ina wani da wani ya kira sunayen wasu police, suka ce ga mu, ya ce ku zo ku shirya, ku je ku kama mun Yasin. Sai shi zargi ya ce ai ba mutum ba ne, ya ce to ku tsaya, ba mutum ba eh, menene? Ai addu'a ne suke yi musulmai, suna addu'a, wani addu'a wai Yasin. Ka san shi kafiri da yake Yasin ne tafi shahara ko? Saboda an san inda za a yi mugunta ko za a kashe wani. Za a tumala sai a ja Yasin. Wai suka rike Yasin, ai shi Qur'ani ba Yasin ne ɗaya ba. Ba Yasin ba ne, ko Fatiha ɗaya ka rike, bari ma Fatiha ta wuce a ce mata ita kaɗai. Ko ta wuce a ce mata ita kaɗai, Fatihatul Kitabi ita ce mabuɗin Qur'ani. Babu addu'an da za ka yi ma wadda ta fi ƙarfi irin wadda ka yi ta da Suratul Fatiha. To bari ga Ayatul Kursi, a azamu ayatin fil Qur'ani ko? Bari ga su amanar Rasulu, Qur'ani baki ɗaya sashinsa, wato sassansa baki ɗaya suna daidai. Babu sashin da za ka ɗauka a Qur'ani ka roƙi Allah da shi Allah bai biya ma bukata ba. To bari kuma wanda ya kashe musulmi ba sai musulmin ya roƙi Allah ya ɗaukar masa fansa ba, wanda ya yi faɗa da waliyin Allah, da wa yake faɗa? Da Allah yake faɗa. Duk mutumin da ya faɗa da waliyin Allah, to da Allah yake faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisai ingantattu, duk wanda ya yi gaba da waliyin Allah, to Allah maɗaukaki yana ce masa ka zo ka yi fito, na fito da ni, da kai za mu yi faɗa. Da suka ce ai addu'a ne musulmi ke yi, wannan addu'a ita ce Yasin, shi da sai DPO ya ce a'a, to addu'a suke ku ba ku yi, ba da baki suke yi ba, ku je ku yi mana kuma ku musu addu'an da tafiya sun inji wannan bidiyo da yake musulmi ne to su ya suma mutuwa suke kuma duk inda aka yi irin wannan sai ka samu waɗanda suka tada fitinan daga baya suna cizon yatsa daga baya su suke nadama Allah madaukakin sarki baya taba kunyata musulman kwarai su sun yi targeting wasu manyan mutane waɗanda suke kokarin kashewa sun yi targeting hatta shugaban kungiya shugaba mai gandu ku duba cikin ikon Allah duk da tsufan wannan dattijo abokin mahaifina ne tare suka girma idan aka ce ma sallah karama ta zo ko babba kamar da Bahaushe ke faɗa Idul Fitr ko Idul Adha yana tashi musamman ya tafi haifan ya je ya sallah tare da mahaifina kuma in bai gan shi ba to zai je gidan shi in shi mahaifina bai je gunsa ba sun yi targeting dinsa su kashe shi gashi ba lafiya ga tsufa amma haka Allah madaukaki ya tsere da shi a cikin ɗakin dabbobi a cikin ɗakin dabbobi ɗakin awakai nan wata mata kafira ta sa shi ta boye mijinta kuma ya fita kashe musulmai can dare mijin ya dawo ta ce masa gafa baba nan a cikin ɗakin awakai wane me zai ce to ai ba zama wanda su ake nema ya taho ya ɗauke shi ɗaukan da ake wa mara lafiya da yake Allah ya taimaka ba nisa tsakanin gidansa da NDA nan da nan ya tafi ya kai shi daga NDA sojoji suka ɗauke suka kai shi kuma Rukuba Barak daga nan ne gwamnan Bauchi ya aiko aka ɗauke shi ya kai shi Bauchi amma sun kona J5 ta kungiya file na kungiyar Izala duk sun kona document na addini sun lalata kuma da yake gidan nashi babban gida ne akwai gidaje da dama a ciki kuma mafi yawa su suke haya a ciki ba su kona gidajen da su suke zama a ciki ba sai suka kona gidajen da musulmai ke ciki kuma yana da ma injin wanda ake wanke kuza da shi ba su taba ba wato wannan ganima ne in sun kashe shi shikenan su samu ganima ku duba cikin hikimar Allah da aka gama fadan suka zauna lissafin shin da waye aka rasa sai suka ji sunayen musulman duk manyan nan suna nan dai lafiya kallau wallahi ni dai da safe haka kawai sai naji ni bani son zama ma sai na je gida na samu shi gasuma na nace mata ina baba yace ai ya fita ina masallaci nace to ni ba za a daura auren nan da ni ba lafiya nace lafiya kallau zan tafi wazin nan tun daga yau gurin da nisa gashi na dawo yola a ce kuma na kama hanya kai gwamnati tafi yau in rage hanya jibi kuma sai in karisa sai to shikenan sai amma ka same shi a masallaci na taho masallaci naga suna ganawa sai na shiga gida sai na shirya kayana bayan ya gama ya taho kofar gida ya zauna ina jirana ya aika aka kira ni da na fito muka gaisa nace mar kaji ni zan wuce sai ce lafiya nace lafiya yace to ai ga ƴan uwa da yawa dama an zazzo insha Allah za mu daura Allah ya sa ka dawo lafiya ka yi komai wani kudi na menene don nakan bashi kudin aikin da ake min na gini yace domin akwai kudin kaza da kaza da kaza amma kudin ya haura nace to kuma don ya haura sai ne yanzu na baka wani abu kuma sai ka gaya mu yace to yana da kyau in sani ta yiwu ko akwai wasu ma'aikata ne da za a ba su nace a'a sai ce to Allah shi kiyaye hanya na kama hanya na tafi wato idan ina baka labarin abin sai kai ta mamaki yadda Allah madaukaki ya kaddara ba dai za a yi da ni ba sai da suka zo suka gama ta'adin suna tara gawa sannan suka gabanawa kace ai ba ai komai ba ba a mai komai ba zai iya zuwa in tara sojoji a zo a tada garin don haka suka ringa gudu suna ta tashi daga garin suna ganin kamar zai iya kawo sojojin da zasu halaka su subhanallah Allah madaukaki sarki ya gafarta musu Allah ya sa sun yi shahada saboda haka Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya kashe wani musulmi to shi kansa ba zaman lafiya ko dan fashi ne zaka duba yadda yake karewa yadda rayuwarsa take karewa a lalace yake bare kuma kabilar da take sha'awar ta kashe musulmi kuma wallahi ƴan uwa duk fadan da ake a ƙasar nan duk fadan da kaji an yi rikici na musulunci a ƙasar nan idan ka bi tarihi ko labari na musulmi rikicin zaka ga kafiri ke farawa yaushe musulmi yake sha'awar fada ma wani musulmi shine Yakubu ga wani yake fada da ya tafi fancin Yakubu ga wani don ka san fancin yanzu haka ba musulmi ko guda ka duba gari kamar fancin ba musulmi ko guda mutumin da suka fara yankawa suka tafi da kansa, wallahi musulmai gangan jikin suka yi majana'iza kadai, hakancin suka kone gidaje, shaguna sun kone wajen 18, motoci sun kone wajen ga gidajen musulmi, babu gida ɗaya da suka bari, sun kone masallatai. Yakubu ga wanda ya taho sai da ya zubar da kwalla, yace musu, yace kuke ganin musulmai yana da neman tashin hankali, wanda ya tara mata hudu, kaga yana gaya musu magana za ta kama hankalinsu ne ko? Ka ajiye mata ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, hudu, kana da yara mai yawa 27, kai ke da shago da gida, kai ke da gona, yaushe za ka yi fatan rikici? Wa ke fatan rikici? Shine mutumin da ba shi da aiki illa da sassafe ya nemi naira 10 ya tafi gidan burkutu ya sha, ko? Ko slippers din kirki ba ya da shi, ba shi da komai, don haka fata yake ina ma rikici ya zo ya hallaka musulmi ya samu ganima. In ka duba fadan zangon katab, wa ya fara shi? Arnani. Fadan tafawa balewa, wa ya fara shi? Fada biyu aka yi a Jos-Sunna, an taba yin fada ai, kuma duk fadace fadacen nan da ake yi ba musulmi ke farawa ba, fadan kafancen ba musulmi ya tada ba, wanda ake yi Lagos da wadanda aka yi misali a tacen wajen Ibadan da sauransu, musulmi ba shi yake tada rikici ba. Rayuwar musulmi in ka duba ba rayuwa ce ma ta rigima ba, kuma Allah ya ba mu dama, yace sau daya ake saran musulmi, maciji ke saran musulmi a rami guda ko? La yuldagul mu'min min juhurin marratayn, bai kamata a ce wannan ramin ka zo ka saka kafa maciji ya sare ka sannan ka sake mai da kafa wannan ramin ba, bai kamata a ce an kai mana hari sau biyu a kasan nan ba, amma duk da haka saboda haƙurinmu suke fada mana, kuma in sun fada mana Allah maɗaukaki bai ba su nasara. Bayan sun gama sai su ji ai wane yana da rai, wane yana da rai, wane yana da rai, waɗanda suka yi shahadan waɗanda ba su yi zaton su ɗin ne ba, kaga dai Allah bai biya musu buƙatar su ba. La haula wala quwwata illa billah, Allah shi samu cika da imani. Wannan shine dalili na farko. Kuma kaman tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar wace irin mutuwa yayi? Shahada ko? Wanda in ka duba littafin Bukhari hadisi na 1890 ya dauki rayuwarsa tunda ya musulunta, yake addu'a yana cewa Allahumma rzuquni shahadatan fi sabilika. Sayyidina Umar, ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da yin shahada a cikin wato cikin hanyarka, yace waj'al mauti fi baladi rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sa mutuwa ta kasance a garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine garin Madina, saboda mutuwa a Madina wato tana da daraja ta musamman, wanda wani lokaci insha Allah mai magana akai. Tsawon rayuwarsa ya dauka yana roƙon Allah ya sa ya mutuwa shahada. Ashe da shahada ba mutuwa ce kyakkyawa ba, mutanen kware da ba su yi fatan ta ba, kuma Allah ya karba addu'ansa. A masallaci Abu Lu'lu Atal Majusi ya sare shi, ya daba masa wuka sau uku a kasan cibi, wanda ya zama sanadin mutuwarsa. Shine duk sa'ilin da ya farka sai ya tambaya, shin waye wanda yake yayi kokarin kashe ni dinnan? Sai ya ce masa, ai kafiri ne. Sai ya ce, to na gode ma Allah da ya sa mutuwa ta bata zan hannun musulmi ba, hannun kafiri ne, Allah ya karba addu'ata, zan yi shahada kenan. Sayyidina Usman fa kashe shi akai, Sayyidina Ali fa kashe shi akai, Ammar ibn Yasir, mafi yawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kashe su akai. Kun ga ashe mutuwa ta shahada abin alfahari ne ga mutumin kwarai, har ma mawaka na cewa man lam yamut bi sayfi mata bi illatin tanawwa'at al asbab wa da'u wahidin, ko idan ma ka ki takobi ya kashe ka za dai ka mutu. Hanyoyi na nan da yawa, amma mutuwa dai ɗaya ce. Shi kuma Allah yana cewa aina ma takunu yudrikukumul maut, ko
aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada.
Allah yace aina ma takunu yudrikukumul maut, duk inda kuke mutuwa za ta cin muku. Walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da kun shiga wasu benaye wato ginannu manya-manyan gine-gine masu tsawo, don ku kare kanku daga mutuwa dole dai sai kun mutu. duk inda mutum ya shiga zai mutu da tsaro na hana mutuwa da abace bai mutu ba ko kuma zai mutu dai a yadda ake fada tunda bana cikin jami'an tsaron sa an ce ba a taba shugaban kasan da yayi masu tsaro irin sa ba amma Allah ya karbi rayuwar sa wanda koma tassa bata sani ba sai daga baya don haka ko dai ka mutu ta hanyar Allah ko ko ka mutu dole ko da akan gadonka ne ko akwai wani abin mamaki da ya auku kafin ayi wannan fada na Jos kaman da sati biyu kawai sati biyu mahaifina sai ya ce min akwai wasu mace-mace da aka yi bai je yayi ta'ziya ba in dauke shi a mota in kai shi sai na dauke shi muka je gari-gari mun tafi Kadunan Shanu muka tafi yayi ta'ziya na dauke shi muka je Jos yayi ta'ziya na kawo shi ukur yayi ta'ziya to da muka zo ta'ziyan ukur sai muka samu kuma a gefe wuri guda akwai wani wasu mutane suna zazzaune wani majalisi kamar dai nan ma irin zaman makoki yadda Bahaushe ke fada sai muka yi tambaya can kuma fa sai aka ce ai an musu mutuwa ne bayan kun tashi ya kamata ku je ku musu ta'ziya kaga ce shikenan bayan mun tashi nan sai muka je gurin to amma sai na lura in mun ce Allah ji kansa mutane sai suna dan daura fuska kaman dai ba sa ma jin dadin addu'an da muke musu yace to lafiya dai wannan kasan kuma wasu ma ba su son ma a musu addu'a wani kuma ta'ziya ne bai so ko kuma jimamin mutuwa ne yawa to dai nan bayan mun gama muka tashi sai ina tambayan wani nace yaya dai nake ganin fuskokin mutanen na daure kace yaya bin ne dole fuskar su ya daure dattijan nan da ya mutu ya dauki sama da shekara 30 yana zuwa gidan sinima saboda yawan shiga fim sai gidan fim ta bashi free ticket saboda haka kullun yazo da wanda ake 10:30 da wanda ake 3:30 da wanda ake 8:30 haka ne ko to ba shiga nake ba kar ku ji na yi kiran in ya tawo kawai sai ya wuce da ya zo wuce ya ce sa baba ya iso ne ya ce sai ya wuce yana muzurai ya zo mai jaraba kullun sai ya shiga fim ranar ya shiga gidan fim yana zaune shi da wanda tijin kusa da shi sai Allah ya zare ran anan bukur na kusa da shi ya taba sai ga kan ya koma gefe ya ce wani lafiya shiru ya jijjiga sai ga wani rangaji gefe guda ya ce to a'a ya taba sai ya ji ba numfashi sai gaban sai fadi da ya tashi sai haura ya je ya samu manajan sai ya ce yalla bai ga wata fari gima ta same ku me ya faru ai an yi mutuwa mutuwa eh ka san mutsiyaci ya san mutsiyaci ne ko sai ya ce waye ya mutu sai ya gaya masa ai dattijon ne Allah ya karbi ransa ce tofa yanzu idan mun yi sanarwa karshen ta mace-macen za su fi haka yawa don duk wanda yake nan gurin ya ji wani ya mutu zai yi kokari ya fita kare mutu saboda ya san gidan fitsara ne ba wanda yake so ya mutu a gidan fitsara sai ce abinda za a yi bari in haɗa ka da mutum hudu ku je a sai biyu su tsaya ta gaba biyu su tsaya ta baya a dauke shi a ringa tafiya da shi dai kaman ba lafiya ne haka ana dai jan sakar kowa ya gane ya mutu kaji fa za a fita da gawon ka kar a gane ma kai ka mutu haka aka yi aka fito da gawon sa shine aka zo jana'izar yan uwan ma ba su sha'awan yi zaman ta'ziyan ba sa jin daɗi in ka zo ka ce Allah ya ji kansa su ringa gani kaman ba a ma kake musu a zuciya kana Allah tini mushi to kai yanzu saboda Allah a ce babanka ya mutu Allah na tuba Allah ya sa ba haka ba to mu ce baban shi ko a ce mahaifinka ya mutu gidan fim ai abin kunya ya same ka to shi yasa mallam ya mutu bi saifi mata bi illati kana jin kasashe da dama yanzu wasu na nan suna shirya makami suna damara suna bin daji suna tafiya Afghanistan neman me neman shahada don sun sani ko ba jima ko ba dadi za su mutu kuma duk abin da suka taran nan za su bar shi ko ma yawan gidajenka zaka bar su ko abin ne ka ko ba abin ne ka ba dai mutuwan nan in ma kai sa'a ne abin ne ka saboda haka suke tafiya neman mutuwar shahada Usama kuma na nan dare Allah ya kara masa daukaka kafin ma mu ci gaba kun tuna wasiya babba da manzon Allah ya bari kafin ya bar duniya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke suma yana farfadowa cewa yake an fi du jansha Usama akwai runduna da manzon Allah ya hada kafin mutuwa sa rashin lafiyar nan wato ya same shi rashin lafiyar ajali manzon Allah ya hada rundunar mayaka da za su tafi yaki da kristocin Rum kuma ya saka jagoran wannan yakin shine Usama bin Zaidin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi komandar yaki kafin ya bar duniya mutum na karshe shine Usama kuma lokacin shekarunsa malamai na cewa 16 yana yaro karami manzon Allah in ya suma ya farfado sai ya ce masahabbai an fi zu jansha Usama ko bayan na mutu ku tabbata wannan runduna fa ta je ta yaki da kristocin nan har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ransa to yanzu ga wani Usama ya fito yana kuma fada dawa da rumawa shugaban su kuma sunansa alkalin daji ha George Bush to yanzu kai a ce maka sunan mutum alkalin daji shi kuma shugaban majalisar dinkin duniya kofin arna joni o kofin arnago haram ma ne ke fada kofi a nan wai abin ta a can ne la hawla wala quwwata illa billah Allah ya kunyata su wallahi kar ku fidda tsammani wallahi taimakon ubangiji na zuwa a ƙarshe ne sai musulmi sun jijiki saboda a samu waɗanda za su yi shahada saboda a samu waɗanda za su ji raunuka a yaƙi ba irin waɗanda ke neman layan ɓata da magai wani ya taho ce mun to yanzu malam irin yadda rigingimun nan suka taho anya ko mutum ba zai je ya abin nan kai da ake cewa kai da ake neman mutuwa wai shi yana neman maganin mutuwa layan bata sahih ibn maja hadisi na 2799 wani hadisi na miqdam bin ma'ad ya akrib annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lishahidi inda allahi tis'u khisalin wanda yayi shahada a wajen Allah yana da wasu halayya kamar guda 9 na musamman kyauta da Allah ya masa hadisi ingantacce na 1 annabi sallallahu alaihi wasallam yace yughfaru lahu inda awwali dafaqatin min damihi wa dugon jinin farko da zai fadi kafin ya taba kasa Allah zai gafarta masa duk laifinsa duk zunubin da yayi duniya Allah ya gafarta masa kafin dugon farko ya taba kasa inji annabi sallallahu alaihi wasallam kana ina akwai wani kaset da nake da shi a Madina na siyo shi kaset din yakin da aka yi na Bosnia ana nuna waɗanda suka tafi wannan yaki suka yi shahada daga ƙasashen duniya akwai wanda ya taho da komishina ne a wani ƙasa a ƙasar shi amma ya taho Bosnia saboda taimakon musulunci kuma kowane mutum ɗaya sai ya faɗi sunansa da adireshin sa da aikinsa da abin da ya kawo shi da manufarsa kowanne yana nuna shi ba abin da ya kawo shi illa ya mutu a wannan yakin. Sai a ba su training su tafi. Akwai wata karawa da suka yi wato da kafirai, wallahi in ka ga makaman kafirin su kuma ba wanda yake da koda tanki daya, tankin yaki bindigogi ne kawai, amma sun tunkari annan nan ba sa juyawa, saboda dama abin da ya kawo su neman shahada. Akwai wani kuma cikin su shi aikinsa shine dauki video camera yana dauka, kuma durinci duk yadda yaki ya rinca dai din nan yana tafiya yana dauka, in an buge shi wani na nan shi ma kuma aikinsa kine dauki camera yana dauka. Ga kasu din an shirya shi, kana ganin yadda ake kashe su. Dan jarida na kware kenan, dan jaridan sunna. An nuna hotunansu, kowane mutum ga hotonsa, ga kasar da ya fito, da kwamishina wallahi cikinsu. Abin da ya fi ban sha'awa kenan, akwai wanda yake nuna yana da jari wanda yake sama da miliyan 10, akwai wanda yana bayani cewa sarki ne a garinsu, wani ya fito Libya, Algeria, Misra, kasashen musulmai da yawa. Abin da ya faranta min rai, akwai wanda ya fito daga Chadi, akwai bakin fata, shi ma kuma ya shahada, shi ma an sa hotonsa, an nuna bayanin da ya yi kafin yakin, da kuma training da ya samu, da irin fagen da ya dauka, da kuma shahadar da ya yi, ga hotonsa, ga yadda aka kashe shi. Wato idan kana kallon kasa din sai ka ji wani wato imani yana sauka ma wallahi, sai ka rena kanka. Kai kana neman zaman lafiya, wani kuma yana neman rigima, shi neman inda ake rigimar yake tafi, saboda ya san in ya mutu wannan guri yayi kikkiawan ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko shine wanda ya mutu wa shahada, dugon jininsa na farko kafin ya taba ƙasa Allah zai gafarta masa zunubansa. Na biyu manzon Allah ya ce ya rama qadahu min aljannati, kafin Allah ya cire ransa Allah sai ya nuna masa mazauninsa gidan aljanna. Na uku manzon Allah ya ce wa yuhla hullatal iman, Allah zai bashi zakin, wato zai bashi kyauta na zakin imani, zai masa wato wata sutura ta imani, zai masa wata sutura ta imani. Don haka duk wanda ya mutu wa shahada, in ka duba fuskarsa za ka ga a sake take kamar yana murmushi. Kuma in an ce ma an yi yakin addini, ka tafi ka duba gawayyakin ka gani kowane fuskarsa a sake, sannan ka dauko gawan kafiri ka aje kusa nan, nan za ka ga misali. Na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuzawwaj min al-huri in za'a auren masa matar aljanna, wato lokacin daura auren shine lokacin da Allah yake zare ransa, lokacin ne daura auren sa da matan yan aljanna. Domin yanzu kar kai tsammani kana da mata aljanna, tukuna da tijo. Na biyar annabi ya ce yujaru min fitnatil qabri, Allah zai tsare shi daga fitinan kabari. Ka san fitinan kabari ko babban aiki ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab ta dauki shekara uku tana jinya babban yarsa. Ranar da ta mutu, da aka je aka binne ta, sai manzon Allah ya fito yana murmushi. Sahabbai suka ce yarka babba ta rasu, kana murmushi? Yace tunda take jinya nake mata addu'a, Allah ya kare ta fitinan kabari, ban ga alamar ijaba ba sai yanzu. To wanda ya samu wannan gara basa shine wanda ya mutu wa shahada, garanti ba shi ba fitinan kabari. Sannan manzon Allah ya ce na shida ya amanu yawmal fadail akbar, ranar da za a yi busan kafo na biyu, ka san kowa zai firgita, to sai wanda ya mutu wa shahada, shi wannan bai razana. Busan da za a yi kafo na biyu, lokacin da mutane za su fito daga kaburbura, manzon Allah ya ce na bakwai yudau ala ra'sihi tajul wiqari liyaquta, za a sa masa wata wato wata hula ta muqami musamman da Allah madaukaki ya tanada na natsuwa, saboda haka nan duniya zai mutu da natsuwa haka kuma lahira zai mutu da natsuwa zai tashi da natsuwa wato akwai abin da ya faru shi wannan babban babba daga cikin karni na biyu da aka kashe lokacin da za a kashe shi wani dan sanda ne ya harbe shi retired superintendent of police ya fito da bindigarsa machine gun sai ya abinda sai ya tsaya ya dube shi sai ya ce haba yalla bai wannan abu da yaran ku suka tayar ku da zaku hana daga bindigarsa kawai sai ya sama harsashi uku da ya same shi sai ya daga hannayensa yace la ilaha illallah hakan nan da yayi sai Allah ya zara ransa wallahi haka ya fadi kuma a hakan nan gawarsa ta zauna suka zo abin mamaki suka yi ta kokarin su lankwasa hannayensa na yakiwa sai da suka sare wannan suka sare waccan ta fadi sai suka bar dayan kun ga kenan ya zuna muku bai ji zafin mutuwar ba domin da a ce ya dade yana wato yana wahala kafin ran ya fita da hannayensa dinnan ba su tsaya haka ba to a hakan nan aka yi jana'izar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yudau ala ra'sihi tajul wiqar Allah ka samu shahada kai wani yana amsawa kadan Allah ka samu shahada manzon Allah yace na takwas yuzawwaju sintaini wa sab'ina min al-huri al-aini Allah zai ba wa mutum mata 72 na aljanna zai ba shi auren mata 72 matan aljanna sannan na tara annabi sallallahu alaihi wasallam yace yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi Allah zai ba shi daman yace ci mutum 70 daga cikin danginsa mutum 70 zai cece su wanda da can za su tafi ta sai yace ku tafi aljanna don haka yasa ta'aziyya da ake min kasan in ana ta'aziyya zaka kowa da irin lafazin sa ko yace wani ya tawo sai yace Allah ya kiyaye na gaba to wannan in ya fada sai raina ya bace amma ban ce mar komi Allah ya kiyaye na gaba to wato sufi tana ta same su ko wato akwai wani wanda ya fara faranta mai rai wani malami ne da ya tawo ya mun ta'aziyya ne sai yace min malam Allah madaukaki ya sa ka gaji babanka kuma Allah ka sa mu bi bayan mu bi sawun waɗannan da suka yi irin wannan mutuwa Allah ka sa duk mai shahada to sai na fi jin daɗin wannan ta'aziyya wanda zai ceci mutum 70 cikin gidansu a tashi a kiyama kuma kai ake neman ceto kana billahi kana daga kai kana daga yatsa don Allah kada manta da ni to na ce a gidanku an samu mutum uku dangin naku nawa ne 73 to dalili na uku da yasa na samu natsuwa game da wannan fada da aka yi hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yajidu shahid masal qatli illa kama yajidu ahadukum massa qursa wato wanda ya mutuwa shahada bai jin zafin mutuwa illa kamar da ɗayan ku ke jin zafin cizon cinnaka shine kadai kuma banda wanda ya shahada ba wanda aka ce bai jin zafin mutuwa har annabawa ga yamma kowa wanda ya shahada bai jin zafin mutuwa zahiri kana ganin ya mummunan mutuwa shi kuwa kafin ma kafirin zafi wato sarar da ya masa kafin zafin ya shiga zuciyarsa Allah ya zara ran shi yasa wancan cikin suratu ya sai yake cewa ya laita qaumi ya'lamuna ina ma da waɗannan ƴan uwan nawa suna sane ko bima ghafara li rabbi waja'ala
ta kadiya a cikin mutum ya mai da rayuwarsa kadiya ce a to yana da hiyar makan sa a kan mai dan kudi shi ma ya cigaba da jin wannan wannan yana cewa an ce mutum mumini in ya rasu yana da matar huri ai to malai ya matarsa ko kuma matarsa ko kuma matarsa da sun yara za su kasance
Allah ya faɗa mana yake inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara hadisan manzon Allah ko sun tabbatar mana matan mutum a aljanna sun fi huri ne kyau sun fi matan aljanna kyau kuma sun fi su daraja. Allah yana sake halittar matan mutum nan duniya a aljanna ta samu can da ya tsara mata da Allah ya halitta asali a aljanna. Allah ya ba mu jin aljanna.
Wannan yana cewa malam shin wai da gaske ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wata sallah da ake kira salatu tasbih?
Babu shakka salatu tasbih ya samu inganci a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka yana da kyau musulmi ya yi.
Wannan yana cewa shin malam mace amiya za ta iya wa musulma kitso?
Ba daidai ba ne mace kafira ta kai ga taba kan mace musulma, ba ma tabawa ba ta kai ga ganin gashi kamar haram ne.
Wannan yana cewa shin malam kudin zurfes wanda aka samu daga banki ya mutum zai yi da shi?
Abin da ya kamata ya yi da wannan kudin interest shi ne ya aikata wani aikin aljihari da shi, ko da ya gina masallaci ko makaranta. Amma ba daidai ba ne ya raba ma wasu wannan kudi na interest su ci, tunda shi banki ya kamata ya ba ma wani ba, ya mai she shi imma masallaci, imma makaranta, imma wani aikin aljihari wanda zai zama kamar sadaqatul jariya, da fatan Allah ya gafarta masa. Wannan
yana cewa shin malam cewa da ake NYHC suna bautan ƙasa ya dace da musulunci?
To bai kamata a ce suna bautan ƙasa ba, ɗan mata ce sun ba kalmar suna gaba ma'anar ta bautan ƙasan ba ne. Youth service ba bauta ba ce ya zo. Don haka kalmar ce ta Hausa da suka yi ƙoƙari su ba wa NYHC ma'ana ta fito fassara, da suka ce bautan ƙasa kuma bai dace a faɗa ta ba.
Wannan yana cewa shin malam fesa maganin ciyawa a makabarta yana da matsayi a musulunci?
Ba wani dalilin da zai sa a kashe maciyawa da take makabarta, illa kawai don a samu hanyar da za a je a binne wani da ya mutu, ko kuma a samu hanyar da za a rufe kabarin da ya fashe. Babu dalilin da zai sa a je a ce dole sai an hau da ciyawa, dole wurin ya tabbata haka, domin ita makabarta tana iya zama wurin da ɗan adam zai amfani da ita, abu ne wanda mun sani a karantar wa musulunci. Duk malamin da ka tambaya zai gaya maka makabarta ana iya mai da ita wurin da za a yi amfani da ita, hakika duk ana iya yi daga bayan wasu shekaru, ko misalin sai ya tabbata zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, abu ko in ya faru zamanin sahabbai to yana kawai shakka shi ne zamanin Muawiya, an samu fari a Madina, wato ana buƙatar a ƙara ruwa, yana son ya tona wa mutanen Madina rijiyoyi, kuma wasu malamai na ba da labarin cewa an taɓa ambaliyar ruwa ne ma a garin Madina, har ya tafi ya tona abubuwan mutanen da suke Uhud, sahabban Annabi da aka binne a Uhud. To ganin wannan ambaliyar ruwa da kuma wani lokaci da aka yi rashin ruwa, Muawiya ya ga ya kamata ya tona rijiyoyi, sai ya ce abin da ya fi shi ne a tona kaburburan sahabban Annabi da aka binne a Uhud ɗin nan, a daɗa hauro da su saman tudu inda suke a yanzu, aka ciccire wasu gawayyaki. Shi ne ma Jabir bin Abdullahi Ansari yake cewa yana cikin waɗanda suka tona kaburburan, har ma da kabarin babansa shi ya zama mai nisa garin tonawa, ma har ma aka jima ɗaya daga cikin sarauni, sai ga jini na kukkuga bayan kuma binne su da sama da shekara 35. Aka tone aka sake rufe, kaga ashe fa'ida ta rayuwa dan adam tana iya sa a canza makafar samu. Don haka ba daidai ba ne a ce an kashe a wurin bai zama hujja ba. A nome shi, na gaya maka za a iya noma makabartan saboda a samu damar toshe kaburbura, in ba a nome ba ba mamaki ba za a ga kaburbura da suka fafashe ba ko don a toshe su, kuma za a yi nome saboda a samu hanya da za a isa ga filin da za a binne gawa, musamman saboda taka kabari ko zama kanka duk haramu ne, a ga noma suna da fa'ida ce ko.
Amma duk kama ga na kashe ciyawar ne.
Wannan na cewa don Allah malam wai shin gaskiya ne idan mutum ya mutu ran juma'a ba za a yi mata tambaya ba?
Babu shakka akwai wasu mutane waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a musu tambaya cikin kabari, ba a musu tambaya a cikin kabari. Akwai waɗanda suka yi mutuwar shahada, akwai mutumin da ya mutu da ciwon ciki ya kashe shi a sanadin mutuwarsa ciwon ciki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma mutumin da ya mutu ranar juma'a shi ma in dai musulmi ne kuma mutumin kirki, don ba wai mutuwa a ranar juma'a ce kawai ake duba ba, aka jira mana zuwa da juma'a sai mutumin kirki kuma wanda ya dace da rahmar Allah ta baraka wa ta'ala
masha Allah Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wannan Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai namba 26 Low Shopping Complex Dara Daranda Bawon Nawunti Kasuwar Wunti Bauchi Bauchi State Nigeria